Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 22 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 21 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ikrarin cewa sun karbe birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Palestinawa Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji rauni a yau Juma'a. Sannan za ku ji cewa tsohon shugaban Kenya Mwai Kibaki ya rasu.
To kanin labaran kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da kudin form na shiga takarar zabe a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC.
To amma wannan yana nuna cewa lalle a jam'iyya ta canja akalan abin da talakai san shi akai.
Za kuma mu leka kasar Kamaru. Za ku ji yadda kasar take fama da yaran da suke gararamba akan titina wanda har ila yau suke fadawa kangin matsalar shan miyagun kwayoyi. Sannan kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce sun karbe ikon birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa a Ukraine bayan kusan wata biyu da aka kwashe ana gubza fada. Duk kuma da cewa dakarun Rashar ba su kai ga kutsawa cikin wata masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal da ke birnin ba, wacce har yanzu tana hannun mayaka da fararen hular kasar ta Ukraine. Maimakon kutsawa masana'antar, Putin ya ba da umarnin a hana kowa fita daga wurin koda kuda ne, abinda wasu masu lura da al'amura ke cewa dabara ce ta kaucewa rasa rayukan sojojin Rashar. Sannan a kuma sa mutanen da ke makala a cikin masana'antar cikin kangin yunwa. A dai gefen kuma hukumomin Ukraine sun ce sun gano wasu alamu da ke nuna makamakan kaburbura a wajen birnin na Mariupol, waɗanda hotunan da aka ɗauka ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam suka gano akalla guda 200 a garin da ake kira Manhush. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Palestina Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji rauni a yau Juma'a, ciki har da mutum 14 da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin Kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Palestina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin, ƴan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewa ƴan sanda sun yi shiga da ta nuna cikakkiyar daura da mara kwantar da tarzoma. Kamar yadda aka saba, an hana Yahudawa zuwa masallacin na Al-Aqsa cikin kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadana, inda aka hana su zuwa yin tarukan addu'o'i a wannan lokaci, amma kuma matakin baya aiki a 'yan shekarun bayan nan. A wannan shekara dai azumin watan Ramadana mai tsarki na gudana ne a daidai lokacin wasu tarukan Yahudawa da na Kiristoci masu tsarki waɗanda su ma suke wakana, lamarin da yasa dubban mutane daga addinan uku suke ta tururo zuwa wannan wuri mai tsarki.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Za mu fara da ƙasar Kamaru, inda rahotanni ke nuni da cewa matsalar yara da ke gararamba a kan titunan wasu manyan biranen ƙasar na ƙara ta'azzara, lamarin da ke jefa su hannun ɓata gari wanda ke ɗora su kan hanyar shan miyagun ƙwayoyi. Garin Gundere na ɗaya daga cikin biranen ƙasar da ke fama da wannan matsala. Ga wakilinmu Muhammad Rabi'u da ƙarin bayani.
Ina da wuya a kiyasa yara masu yawon watan gareriya a nan Gaundare, amma kasarinsu sun kama sansani ne a tashar jirgin ƙasa. Yaran waɗanda ba su da wani aiki sun rungumi kayan maye domin kubuce ma yunwa da kuma kadaida da suka sa su a gaba. Mafi yawa daga cikinsu 'yan shekaru 9-25 waɗanda makasudin kasancewansu a titi ya bambanta. sunana Ma'azu.
Je m'appelle Mazu. J'ai sorti de Mara, je voulais aller à Yaoundé mais
la jungle est finie en Gaoundé. J'ai quitté à la maison à cause des problèmes
pour se débrouiller mais la jungle est finie comme ça.
Amman. Comme mon père, ma mère est morte.
Abinde isa kenan nasaura anan. Ni kuma sunana Hamman. Dalilin zuwa na nan shine. Ni dan shege ne. Bayan mutuwar mahaifina ce kawuna ya kore mu a gida. Da ni da mahaifina. Shine shi na barsa na fito yawon duniya. Ni kuma sunana Abdullahi. Na fito daga garin mu ne da ni yanzu a Kudu. Amma shi aka wayi gari bana da wato kudin da zai taimaka mini in tafiya. Dalilin da na saura kenan a nan gari. Abin tausayi shi ne kowanne daga cikinsu na da nashi labarin. Zonga wandar akwai an da yara suke kokari suna sayar da kaya a kan titi. Alhakin yara taya ne a kan mutane daban-daban. Hakan na nuni yanda yaran suka zama da tashan jirgin tankar matattaransu. Duban yanda yaran ke kwana a sararinsu bahana ne, yasa cibiyar kula da yaran da ke kwana a titi da kuma masu share guri zama daukan nauyinsu. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabiu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da kuma Twitter da Instagram ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
Tsohon shugaban Kenya Mwai Kibaki, wanda ya mulki kasar daga shekara 2002 zuwa 2013 ya mutu yana mai shekaru 90. A yau Juma'a, shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da rasuwar Kibaki. Tsohon shugaban ya ci zabe ne a shekara 2002 inda ya kawo ƙarshen mulkin tsarin jam'iyya ɗaya da ta kwashe tsawon shekaru 40 tana mulki. A lokacin da ya karɓi mulkin ƙasar, Kibaki ya sha alwashin yin yaƙi da matsalar cin hanji da rashawa. Ya kuma dasa matakan farfado da tattalin arzikin kasar. Sai dai duk da bunƙasa tattalin arzikin kasar na Kenya, an ga ci gaban yaduwar matsalar ta cin hanci da rashawa a zamanin mulkin sa. A lokacin zaben wadinsa na biyu a shekarar 2007 inda ya kara da Raila Odinga, wanda ya zargi Kibaki da tafka mabudi, an yi rikicin da ya kai ga mutuwar sama da mutum 1,000. A kuma ƙarshen wa'adinsa na biyu ne Kibaki ya mika mulki ga Kenyatta, wanda aka zaba a shekarar 2013 inda daga nan ya yi ritaya daga harkar siyasa. A yau Juma'a ake sa ran manyan biranen ƙasar Australia da suka fi yawan jama'a za su soke duk wasu matakan yaƙi da cutar COVID-19, ciki har da daina keɓe mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka harbu da cutar. Sannan za a soke umarnin yin allurar rigakafin cutar ga wani rukunin ma'aikata, wanda a baya aka zamar da shi wajibi. Hukumomin jihohin New South da Victoria sun ce wannan mataki yana da muhimmanci kuma alama ce da ke nuna cewa an shiryawa yin rayuwa da cutar ta COVID-19. Daga yanzu waɗanda suka kusanci mutanen da suka kamu da cutar a jihohin New South da South Wales ba za a riƙa keɓe su na tsawon kwanaki 7 ba kamar yadda ake yi a baya, amma za a umarce su da su riƙa saka takunkumi a rufaffen wuri a kuma riƙa yi musu gwaji akai-akai.
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. ‘Ya’yan jam’iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra’ayinsu game da kuɗin fam na shiga takarar zaɓe a ƙarƙashin tutar jam’iyyar. Jam’iyyar ta APC ta saka naira miliyan 100 a kujerar shugaban ƙasa, miliyan 50 a kujerar gwamna, miliyan 20 a kujerar sanata, miliyan 10 a kujerar ɗan majalisar wakilai na tarayya, sai kuma naira miliyan 2 a kujerar ɗan majalisar dokokin jiha. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Kan wannan yanayi ne ‘ya’yan jam’iyyar ke cewa ta bar aƙidar talakawa ta rungumi jari hujja. Inda suka yi gargaɗin cewa dariyarsu zai zama kuka, muddin suka dage kan kuɗin fam ɗin wanda suke ganin ya zarce tunanin 'yan Najeriya. Malam Shehu Ahmed Dubagari Misau yana mai cewa.
Sunana Shehu Ahmed Dubagari Misau. To abin da yake tafe da ni Malam Abdulhaq shi ne magana ce ta siyasa kuma ta jam'iyyarmu ta APC game da maganan fam da fitar daga national. Maganin form din nan sai ko mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalili ko shine jam'iyyar ACC jam'iyya ce wadda ta talaka ce ta Najeriya. To amma wannan yana nuna cewa lalle lalle jam'iyya ta canja akalan abin da talaka ya san shi akai. Dalili ko shine jam'iyya ta juya akalanta kamar ta koma yan jari hujja. To maganin form din nan har ga Allah an saka shi yayi tsadan da ya wuce tunanin mutum da hankali.
Alhaji Hassan Muhammad Sharif sarkin Arewa Bauchi jigo na jam'iyyar APC ya ce biyan irin waɗannan kuɗaɗe sai dai wanda suka saci kuɗaɗe su ne za su iya saya. Sannan ya ci gaba da cewa
sunan Alhaji Hassan Muhammad Sharif sarkin Arewa Bauchi gaskiyar magana Abdulwahab wannan kuɗi yayi yawa kuma ba ai adalci wa jam'iyyar ba saboda abin da yasa mutane da yawa masu mutunci wanda ke suke son su tsaya a zaɓe ba za su iya tsayawa ba saboda kuɗin yayi yawa. Yanzu ta majalisar jiha ka ce zaro maka miliyan biyu sanata ka ce miliyan ashirin memba na reps wanda ake neman ka ce miliyan goma shugaban ƙasa ka ce miliyan ɗari shin albashin shugaban ƙasa ya kai miliyan ɗari a shekara huɗu ta yaya zai fita kuɗinsa ka ce sai ya biya miliyan ɗari in wani yana da shi wani bai da shi kuma wannan abu ya kamata ba da ƴanci wa mutane kuma muna goyon bayan adalci a yi adalci wa mutane kuma wannan zai hana mutane masu farin jini tsayawa zaɓe sai dai waɗannan da suka yi sace-sace su da su tsaya zaɓe haka wannan ba daidai ba ne mu hakkin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyan ku ta zama kuka gaba ga nadaman mekin gaskiya.
Daga bisani na tuntuɓe mamba a majalisar koli na jam'iyyar APC a matakin ƙasa Tijjani Ahmed Tumsa ya ce mai yiwuwa a sake nazarin kuɗaɗen don yin rangwame kamar yadda aka yi wa matasa da nakasassu.
Wannan kuɗin fom ɗin an zora an yi muhawara kai kamar wannan kuɗin ya fi duba da mahala saboda barasa wanda za su yi wasa da harkokin kakara mai da shi zai fiye su.
To me ya shawaran ka akan wannan al'amari?
Shawara ta da shi ne kila a sake dubawa a ga ko za a iya samun rangwame kamar yadda aka samu rangwame wa matasa da kuma masu ƙananan nakasassu da kuma sauransu. Idan aka je aka ci gaba da ba
Abdulwahab Muhammad Ibrahim Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a jamhuriyar Niger kuma ana fuskantar faduwar kayan lambu irin su salad, dankalin tura, tumatir da kuma kankana a kasuwannin kasar sakamakon yadda jama'a ba su da kuɗi a hannunsu. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da idin ƙaramar sallah. Ga rahoton Hamid Mahmud daga Agadez.
A daidai lokacin da jama'a ke gudanar da azumin watan Ramadan na shekarar bana, farashin kayayyakin lambu irin su albasa, dankalin turawa, tumatir da kuma kankana ya fadi warwas sakamakon yadda suka makare kasuwannin jihar Agadez, inda jama'a ke ta rububin su. Wasu kayayyakin da jama'a suka fi bukata a wannan lokacin na azumi su ne kayan lambu, kuma yanzu haka manoman ke shigo da su ba kakkautawa duk da tarin matsalolin da manoman suke fuskanta, inda kasuwannin jihar Agadez suka cika makil da kayan lambu. Tarin magidanta ne da suka hada maza da mata ke rigirgin sayan kayan lambu ba da riba rana.
Ana Ramatu Idi sai ga inda kasuwa na zo in sai salati su pomme de terre su veterav, amma gaskiya salati a da yau da shekara biyu ba a baka salatin dare. Yanzu salati na 50 ka baka shi hakka ci da kai da iyalinka hakka ba makofcinka haka pomme de terre haka kayan abubuwa na gare gare dai masha Allah. Kankana da kaga 300 jikka 3 yanzu kankana ta 160 aka bani ga sunan gaba na kana ganin su ga sunan guda 260 na sai ka san alhamdulillah masha Allah na sha hawari ya sha.
Sunana Muhammad na zo sai anan kasuwa sai kankana computer and sai betara yanzu babu tsada gaskiya alhamdulillah. Na zo da shikka 2.5 amma ina kashe 300 shi nake ma abin ma isa kawai. Na sai kankana ga tanan dala 100 na sai guda 2 shikka, na sai salati na 50 na sai tumatir da dankali. Ni yanzu da bani salati na 50 sai na tsaya shi nace ni fa na 50 ne zaka ba ne ce naka ne wance azumi da wuce ba ka samu salati 50 kankana irin kamar kana shakun zuwa kasuwa da ita saboda ba ta makai da kake so.
Gomi ya kawo faduwar farashin kayan lambu bayan shafe shekaru biyu jama'a na fuskantar tsadar kayan a irin wannan lokacin na azumin watan Ramadan. Alhaji Hamma shine shugaban gamayyar kungiyoyin manoma a Agadez.
Gunda yasa azumi ya zo daidai da su kayan lambu kamar su karoti, su tumatir, danya da pom da ter da salati an samu sauki ba na wajen tsadar su. Salati ba ta da tsada karoti ma da bare da sada da dala ashir ma sai ka samu tumatir da zaka kashe bukatarka
bana kamar su salati in ka zo ka ba da dala dari a kasuwa za a baka komai da komai a ciki a baka salati da dala 40 ko 50 a baka sauran kayan ta tumatir dan ya ta 20 shi ku shekarun da suka wuce a lokacin nan sai ka salati zaka ci sai ka kashe dari uku kenan dole ne a ga abinci na layyu yayi ara
sai dai a shekarar bana farashin lemun tsami da ke a sahun gaba wajen kayayyakin da aka fi bukata farashin sa yayi tashin goron zabi Abdul Kadir Alhaji Bila ne daga cikin an kasuwan da ke sayar da kayan lambun
shi wannan tsada shi dole ne babu ni babu kuma wanda ake kawo ma ba da ruwan kirki kuma har yau ga shi tsada ne bolle mun tsami in ba wannan gaba ban taba ganin bolle mun tsami kasatin kasan tola san kan kilo sai bana wannan gaskiya yayi tsada kuma babu ne da kawo amma banda lemun tsamin nan cikin kayan dan yayi wannan babu abin da babu komai alhamdulillah salati har yau dala kamun sai ka zo ka samu salati mati dala 20 ma kai zo a baka dara haka tuma in ba ma ta 100 ko da mutun gani bamba yanzu dala ka 20 zaka zo a baka tumatir
masu yaki da tsadar rayuwa na fargabar karuwar farashin kayan lambun tala'akari da yadda ake shirin shiga shagulgullin karamar sallah sai dai su yi kira ga 'yan kasuwar na su guji karawa kayan farashi Muhammad Abubakar wakilin kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Gadas
muna fatan su ma masu saidawa su kara kawo sauki da al'umma tunda masu saida mafi yanci gaskiya su ne suke kawo matsaloli yanzu ka gaji abun ganin lambun ai ko kwanaki da aka yi bincike an gano cewa a gaskiya masu saida su ne suke kawo musu wani ne na lahaudu da kuwa kan misali yau salati in ka shiga wani danka duka abubuwan da ke gaskiya sau Allah a bisan kasu ne suna da sauki kuma in kasu ka su hangi sallah kuma sai sun ci wannan sallah tun da gaskiya duk wanda shi kasu addu'a abun yana sauki to kuma ka a shawo zuwa zaran sallah ko kwana biyu sallah kuma a ga sauya.
Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kin gabanin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Jami'ai a nan Amurka suke gargadin cewa akwai yiwuwar a kawo wa Amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a ƙasar. Lamarin da ya sa hukumomin tsaron ƙasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunar ɗabi'a waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kusan da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalu. Matsalar masu yin kutse ta yanar gizo a kan kamfanoni don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya, kamar yadda bincike ya nuna, yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare, kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa, inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kuɗin fansa kafin su buɗe su. A irin wannan kutsen, masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man, sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana. Irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara. Brett Kahlo mai fashin baki ne a kamfanin MS Soft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo.
Ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years.
Yace matsalar kutse akan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Ko da yake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazanar sake su akan yanar gizo a matsayin wata dabara ta ƙara neman kuɗaɗen fansa. A shekarar 2018, masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kuɗaɗe kamar dala Amurka 5,000, amma a yau ɗaruruwan dubban kuɗaɗe suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kuɗaɗen kiripto, waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. A nan ma mai fashin baki Brett Kenney yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau domin yana ƙara kuɗaɗe da masu yin wannan aiki. idan kowa ya ki biyan kudin fansa babu wanda zai rika yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Kwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci inda suke da sashe-sashe da ma'aikata kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona kwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗa wa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne wanda suke ganin za su iya nasara a kansa wanda kuma zai biya kuɗaɗen da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar Turai inda suke zaman kansu, yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A bara ne dai shugaba Joe Biden ya tunana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo burki a kasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021 an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo, kuma wasu masu bashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da Amurka ta nuna ta hanyar amfani da diplomasiya. Sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin taka tsantsan yayin da hukumomin tsaron Amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa, ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya, saka takunkumi, cafke waɗanda aka samu da laifi, da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya. Amma kuma duk da haka kamfanin MTSoft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kaiwa hari a bara, ciki har da ƙananan hukumomi, makarantu da asibiti. Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shine yadda lamarin ke shafar jama'a da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsen. Misali idan har an kaiwa asibitin da suke zuwa hari. Kwararru dai yana ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su riƙa ajiye kofin duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo, ta yadda waɗannan ɓata gari ba za su iya kaiwa gare su ba. Masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Gino Yahi da Anna Rice waɗanda suka haɗa asalin rahoton, sai kuma Julie Lewis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, yau kira zan yi ga 'yan uwana maza masu tsaftace jikinsu idan za su je wajen bazawararsu. Amma idan za su je masallaci sai ka gansu kamar an tono su a bola, domin wallahi idan ka haɗa sahu da wani sai ka ji ka matsu a sallame sallan nan ka tashi. Amma idan ka haɗu da shi zai je wajen bazawarar shi sai ka ji kamar ka rungume shi saboda tsananin ƙamshin da yake. Haba jama'a, mutuna fa, mai sallah yana ganawa da Ubangijin shi ne. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya sa kirana ya shiga kunnuwan wa'anda na yi domin su. Sako mana ƙarshe kuma saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Musa Wada tare da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi da ke jihar Filato a Najeriya. Su kuma cewa suka yi, Assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa hakan amin. Don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba. Mai kira ga gwamnatin ƙasarmu ta Najeriya, Muhammadu Buhari, da cewa wallahi mun yi matukar mamaki da sakin tsohon gwamnan jihar Bauta Plateau Joshua Dariye da kai bayan shafe sama da shekaru yana tsari a kotu. Haba baba Buhari, wai har ka manta da irin kuɗaɗen talakawan Najeriya da Joshua Dariye ya gudu da su? Kai Najeriya kenan, Allah dai ya kyauta. Mun gode VOA Hausa, ku sha ruwa lafiya. To madalla, mun kuma gode mu ma, ci gaba da aiko mana da sakonni. Albarkacin wannan wata na Ramadan ga tasirin azumi ga matasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi dangane da abin da ya shafi wannan kwanaki da muka shigo na goman karshe na Ramadan, waɗanda suke da fa'idoji da kuma darajoji da yawa a cikin su, Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairai masu yawa a ciki. Babban alkhairi na kan gaba shine saukar da Alkur'ani da Allah madaukakin sarki yayi daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, wato sama ta daya, kamar yadda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أنا نونا تشوا للا ياسو قد القرآن أتكين در ليلة القدر تو ميسنا دك أبن دعيك تشما ليلة القدر يتي ليلة القدر خير من ألف شهر شي در ليلة القدر شي نما في الخير أكان وتني دبو أكان لشي كرو تمانين دا أكو دوسكوانا كيكينا تصبو دهكا أنا نفين دوان دا ya dace da ibada, yayi abun kwarai, ya roki Allah madaukakin sarki, kuma Allah ya karbi abun da ya roka, ya kuma datar da shi da abun da yayi na ibada, za a bashi lada kamar wanda yayi akalla shekara 83 da wasu wata kwanaki, kai ma fiye da haka wajen alkhairi a gurin Allah. Alkur'ani wanda shine alkhairin duniya da lahira ke kunshi a ciki, to Allah ya saukar da shi ne a cikin daren Lailatul Qadri, kamar yadda ke fadi a wata sura kuma, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin, hakika mun saukar da shi ne a daren Lailatul Qadri, wato dare wanda yake cike da albarkoki masu yawa, kuma Allah madaukakin sarki a cikin wannan daren ne yake yin abin da ake ce masa budget, ake cewa wani zai samu kaza, wani kaza zai same shi, wani zai yi kaza, zai aikata kaza, duk dai ayyuka gaba daya, kamar yadda gwamnati ko gwamnatoci ke ware a wasu kasafi cewa mutum zai samu kaza ko kuma gwamnati za ta yi kaza, to shi rayuwar mu ana mana wannan kasafin ne a cikin daren Lailatul Qadri, wanda shi Lailatul Qadrin nan ana samun shi ne a cikin kwanakin wutiri na goman karshe, kamar yadda nan Aisha ta ruwaito Allah shi kara mata yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu nemi waɗannan kwanaki ko kuma wannan dare na Lailatul Qadri tun daga 21, 23, 25, 27 ko kuma 29 ga wata, to kowanne dai kwanakin wutiri ne kuma a cikin goman karshe na Ramadan.
Da wannan muka zo ga shirinmu na karshe, labarai a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce sun karbe ikon birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a Ukraine bayan kusan wata biyu da aka kwashe ana gubza fada, duk kuma da cewa dakarun Rashar ba su kai ga kutsawa cikin wata masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal da ke birnin ba, wacce har yanzu tana hannun mayaka da fararen hular kasar ta Ukraine. Maimakon kutsawa masana'antar, Putin ya ba da umarnin a hana kowa fita daga wurin koda kudani, abinda wasu masu lura da al'amura ke cewa dabara ce ta kaucewa rasa rayukan sojojin Rashar, sannan a kuma sa mutanen da ke makala a cikin masana'antar cikin kangin yunwa. Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Falasina Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji rauni a yau Juma'a, ciki har da mutum 14 da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin Qudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Falastina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin, 'yan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Mr. Nelson, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a sha ruwa lafiya. Ma'assalam.